أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يودر ثم نبيك أن تفسير القرآن من جرمة wanda a yau 12 ga watan Juma'a thaniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda ya dace da 27 ga watan 6 na shekara 2007 ta miladiya kuma za mu fara da karatun suratul baqara wannan suna nata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u suratal baqara fa inna qira'ataha baraka wa tarkaha hasra wa la yastati'uha al-batala ukaranta suratul baqara domin karatunta albarka ne barin karatunta nadama ne masu sihiri ba sa iya karanta ta saboda haka kaga sunanta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara ga ayar da ta ambaci al-baqara ta bani isra'il wanda ta zo a kissar annabi Musa da bani isra'il wannan sura tana daga wannan sura ana ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa ita sanamul qur'an tozan alqur'ani ce ai a'lamatul qur'an shine tozan alqur'ani shi yasa Anas ibn Malik yake cewa idza qara'a rajulun minna suratal baqara jadda indana aw judda indana ay bi ma'ana azuma idan mutum aka ce ya karanta suratul baqara a wajen mu to sai ya zama to mutum mai girma ana ganin girman sa shi yasa an ruwaito a cikin sahih muslim wani mutum ya zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sanya shugaba a cikin kabilan Safi aka zo da mutane 6 sai aka samu wanda yafi su karancin shekaru shine ya haddace suratul baqara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta amiruhum yace shine sarkin shine shugaban su saboda ya haddace suratul baqara wannan sura akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo da dama a cikin falalarta bayan wannan mafi shahara shine wanda yazo a cikin sahih muslim cewa inna shaytana yafirru aw yanfuru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shaytan yana gudu ko yana nisantar gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa kada mutum ya zauna ya kishin gida ya dora kafa daya akan daya yana tarira waka ya zamanto baya karatun suratul baqara domin in gidan da duk ba a karanta suratul gidan da duk ake karanta suratul baqara shedan yana fita daga cikin wannan gida wannan sura an saukar da ita a Madina domin Aisha radiyallahu anha tana cewa ma unzilat suratul baqara wa suratul nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a saukar da suratul baqara ba da suratul nisa face ina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun san Aisha radiyallahu anha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Shawwal na shekara ta farko a bisa sahihin magana ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara farko bayan hijira a cikin watan Shawwal saboda haka kage kenan saukar wannan sura a cikin Madina ne kuma a farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina kusan wannan ijma'in malaman tafsiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa tana daga cikin sura da ita da Ali Imran cewa ya kira su az-zahrawiyan az-zahrawan az-zahrawan jam'u tathniyat zahra wa fi qalqali mi kalli da ita da Ali Imran ya kira su masu kalli yace za su zo ranar alqiyama ka annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqata tayrin safa za su zo wato kamar girgije guda biyu ko kamar inuwa guda biyu ko kuma kamar fukafuki guda biyu na tsuntsu da yake da ya bude fukufukansa yana linkaya a sama haka za su zo ranar alqiyama suna yin ceto ga wanda yake karanta su saboda haka karanta wannan surar da haddace wannan surar yana da muhimmanci tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yastati'uha al-babala dan dabo shine banda baya iya karanta ta in ma mutum bai haddace ta bai karanta ta in ma bai iya karanta ta bai saka ta a gidansa a rinka karatun suratul baqara wannan ya nuna cewa alqur'ani kishiyar waka ne daga magana Abdullahi ibn Mas'ud dake cewa kada mutum ya zamanto kamar ya dora kafa daya akan daya yana ta waka maimakon haka ya karanta alqur'ani kishiyar waka ne ba ta haduwa tare shi yasa idan mutum yana so ya bar waka to ya lizinci alqur'ani akwai wani malamin mu da yake cewa a qira'ar Sheikh Abdul Aziz Qari Allah yana nan da ran sa har yanzu a Madina yake cewa akwai wannan mawakin nan Yusuf Islam Bature yazo yana ta kokarin ya samu masa hujjar da zai rinka yin waka da abubuwa dai haka nake da yake yace shi dai yake cewa Qur'ani ya ishe yake ka samu qira'ar Al-Khayyat Sheikh Al-Khayyat wata tsoho qira'a ce ta mutanen Misra yace in dai kai mawaki ne kana jin wannan qira'a ta ishe duk irin abin da kake ji a cikin waka zaka samu sama da haka a cikin wannan qira'a to da alqur'ani da waka ba sa haduwa ta ne bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah ya bude wannan sura da waɗannan harufa wanda ake ce musu huruful tahajji huruful hijaiya ko kuma ake ce musu alhuruful muqatta'a harufa wanda ake yanke su wato kowanne ba za ka ce alam ba za ka ce alif lam mim mafiya yawan masu tafsiri sun tafi akan cewa Allah ne kadai ya san ma'anar waɗannan harufa har an rawaito daga wanda daga cikin tabi'in magabata Amir ibn Sharahil al-Sharahbil al-Sha'bi yana cewa kowanne abu yana da sirri kuma wannan harufa sirrin alqur'ani da Allah kadai shine ya san su shi yasa ba a rawaito daga cikin sahabbai wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fassarar waɗannan harufa ba amma akwai hikima da malamai suka yi ishara akan kawo su daga cikin hikimar shine cewar waɗannan hurufu tahajji kamar yanda yaro ake koya masa alif ba ta sa jim alif ambaki wawu zal ake koya ma yaro haka wanda da haka ne za a koya masa karatu to haka Allah ya buɗe alqur'ani da waɗannan harufa kamar yanda ake zance wanda ake so ya koyi larabci ake yi to idan kun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tattara alqur'ani ai daga wayannan harufan ne ga irin harufan nan kuma ku hada su fitar da alqur'ani ta wasa shi ta aka ce hikimar da zaka ga yawa-yawan surorin da waɗannan da aka bude su da wayannan harufa zaka ga an zo da ambaton wani abu da yake tabbatar da mu'jizar alqur'ani alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك ذا جريدها كذا جدكم صاد والقرآن بالذكر قاف والقرآن المجيد تو يوانجي دم أنو وتشور حكمة كوار أن الحروف دم أنو نتشوا القرآن نم معجزني جاجر بعدوني جاجر كويوني ba wanda zai iya kwaikwayansa ba wanda zai iya zuwa da kamarsa idan kuma mutum yana idan kuma wani yana riyawa cewa zai iya to shi ma ya hada huruful hidayya wanda da su ne ake hada zance shi ma ya hada su ya zo ya kawo magana irin ta alqur'ani din nan zalikal kitab la rayba fi wancan littafin zalika yana daga cikin ismul ishara lil ba'id ai wancan littafin الكتاب شيني واتو لتافن دا الله مدعوك كين سركي يسو كرد شيغا من دان الله صلى الله عليه وسلم تو أفر فسكو كي ديوانين إعراب أما وأن دا سكا في شهارة قدابيوني ذلك الكتاب وانشان لتافن شيني معنى وان دا من دان الله صلى الله عليه وسلم يكي كرمتاوا لا ريب فيه باب شكا أشكينتا sai zamanto zalika shine mubtada alkitab ya zamanto badal insa la rayba fihi jumlat ta zamanto ita ce labari an fahimta zalika alkitab la rayba fihi to me yasa aka yi ishara da zalika aka ce wancan bayan kuma littafin ana maganar wannan ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa aka ce wannan an yi ishara ne ya zuwa ga an kawo shi da zalika dan a nuna wato daukakar matsayin sa wadansu malamai kuma suka ce ai babu laifi zalika da haza duk ma'anar su daya wancan da wannan a larabci duk suna mare ma juna kamar ayin da Allah madaukakin sarki yake cewa zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim kan zancan annabi Isa ne yace zalika natluhu wancan muke baka labari na daga ayoyi da kuma ambato wanda yake gwani wanda yake mai hikima daga baya bayan ayoyi wadansu da suka zo kuma sai ce inna hadha lahu al-qasas al-haq wannan shine ainihin labari na gaskiya dangane da sha'anin annabi Isa duk dai labarin tsaye ne can ya kira shi da ya ishara da shi da cewa wancan sannan kuma daga baya zai ishara da cewa wannan saboda haka duk ma'anar su daya ko kace zalika ko kace haza duk ma'anar su daya wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine wanda Imam al-Baghawi ya rinjayar da yake cewa zalikal kitab shi wato labarin mubtada ne da aka shafe ai kamar Allah yake haza zalikal kitab wannan shine wancan littafin nan da muke gaya maka zani wahayi gare ka to shine wannan saboda haka ana kaddara haza kuma ya karfafa da hadisin Iyad ibn Himar wanda yazo a cikin sahih Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah nazara ila ahli as-sama'i ila ahli al-ard famaqatahum jami'an عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا الله يكي gabanin gab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi tsokaci ya dubi mutanen da ke bayan kasa Allah yayi fushi da su gabaki ɗayan su larabawan su da ajamawan su sai kaɗan daga cikin ahlul kitab sannan Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aiko ka dan in jarabce ka ne maka jarabawa kuma in jarabci mutane da kai na saukar da littafi gare ka wanda ruwa baya wanke shi kana karanta shi a halin bacci kuma kana karanta shi a halin farke to wannan littafin da Allah ya gaya masa ya saukar da shi gare shi to shine wannan ai hadha zalikal kitab wannan shine wannan littafin la rayba fihi sai zamanto labari ne na biyu babu shakka babu kokonto a cikin ta Al-kitab asalin ma'anar kitab shine abinda ake hada shi. Dan haka dai ake cewa wato rundunar mayaka katiba saboda suna haduwa ba sa rabuwa. Suna haduwa ba sa rabuwa. Asalin ma'anar ta kenan al-jam'u wadh-dhammu. Abinda aka hada to wato kamar littafin an har hada haruffan sa, an har hada ma'anonin sa, an tattara su a waje guda. To abin nufi da shi shine al-Qur'ani, dan haka yana daga cikin sunan yana daga cikin sunayen al-Qur'ani al-Kitab. Al-Kitab wani lokaci kuma ake manta shi da cewa al-Kitabul Mubin. La raiba fihi wannan nafi ne. Musa Larabawa suna da nau'i daban-daban na nafi na kore abu. Akwai korewar da suke da ba a yi mata istidraki, kore komai da komai. Ita ce ake cewa a nafiyul jins, wanda ba zai yiwu in kace matsalan laysa rajulun fidda, ba mutum ɗaya ne a cikin gidan ba, za ka iya cewa bal rajulan, a mutum biyu ne. Amma idan kace la rajula fidda, babu wani mutum a cikin gidan, to ba zai yiwu kace sai mutum biyu ko uku ko makamancin wannan. A duk wani wanda yake an sifanta shi da sifar rajul baya ci. To wannan nau'i na biyu shine wannan ladin anan, wato duk wani nau'i na shakka babu shi a cikin Al-Qur'ani. Wani ita ce wadda ladin da ake ce mata annafiya lil jins, wadda Ibn Malik yace amala inna ja'al lila fin nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara, kamar yanda kake ita irabin ta kamar irabin inna ne, kamar yanda zaka ce inna zaidan alimun. To haka zaka ce la rajula fiddar, ko in zaka ce inna zaidan fiddar, haka zaka ce la rajula fiddar. Kamar yanda ake irabin inna, haka ake irabin la annafiya lil jins. Ita fa'idata tana kore jinsin abinda ya ta shiga cikin ta, wato duk wani jinsi na shakka babu shi a cikin cewa alqur'anin nan, a cikin cewa wannan alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine wannan alqur'anin da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu sun yi waɗansu sun tsaya a la raib, suka tsaya akan raiba din, ai kamar ana cewa zalikal kitab la raib, wancan shine littafi da wancan littafin la raib babu shakka. Sai ya zamanto zaka iya kaddara la raib din ta zamanto jumla ce, ta zamanto labari na biyu ko hali, sannan fihi hudan lil muttaqin ya zamanto tare da ɗaya jumla. Duk wannan ma'anar duk tana tabbata akan cewa korewar dukkan wata shakka ce a cikin Al-Qur'ani, cewa daga Allah madaukakin sarki yake. Za mu gani Allah madaukakin sarki a cikin a farkon wannan surar kamar yanda zai zo, kaga nan ya kore ga wato tabbaci daga iliminsa cewa babu shakka komai kankantarta komai nau'inta a cikin cewa Al-Qur'ani dinnan daga Allah yake. To idan wani bai yarda ba da cewa da wannan ikrari na Allah madaukakin sarki, to shine Allah zai masa tahaddi, Allah zai masa zai fito na fito, Allah madaukakin sarki zai jefa masa kalu, zai masa kalubale. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, kamar yanda zai zo. In kuna cikin wata shakka, sai aka kawo ta da nakira, in kuna cikin wata shakka komai kankantar shakka akan abinda muka saukar da shi ga bawanmu cewa daga Allah yake, to ku zo da sura kwatankwacinsa. Ai hadha alkitab alladhi yaqra'uhu Muhammad, wannan littafin da annabi Muhammad yake karanta shi, la raiba fihi, la shakka fihi, babu shakka a cikin sa, annahu min indillah, cewa daga Allah yake. Wa jumlatul nafi khabarun mubtada'uhu dhalika wal isharatu bihi lit'azim, shi ya fita akan iradin farko, akan cewa ita jumlan la raiba fihi shine labarin dhalika wanda yake shine mubtada din, wal ishara da yake zalika litta'zim, dan ya girmama sha'anin alqur'ani. Hudan lil muttaqin, shiriya ne lil muttaqin, ga masu tsoron Allah. Nan yace hudan hadi, mai shiryarwa ne lil muttaqin, da masu tsoron Allah. Daga cikin uslubin larabci na nuna abu ya isa matuƙa shine a kawo ai amfani da masdar a mahallin sunan aiki ko sunan wanda aiki ya fada kansa. Kamar kaga shi kansa alkitab masdar ne, kataba yaktubu kitabatan, to amma ma'anarsa al-maktub, abinda ake rubutawa. Rubutu shine ainihin ma'anar kitab, wato hadawa shine rubutun littafi din, shine ainihin ma'anar alkitab. To amma ake amfani da shi dan nufin cewa abinda aka rubuta. To haka zalika hudan anan wajen abin nufi da ita shine cewa aini shiryarwa, amma saboda a nuna cewa alqur'ani ya isa matuƙa wajen shiryarwa, shi kansa shiryar ne, shine ainihin shiryar, ba ne shiryarwa bane, shiryar ce kanta, gundarin kanta shi alqur'ani. Ma'anar shiriya, kamar yadda ya gabata mun ce, shiriya tana zuwa da ma'ana guda biyu. Akwai shiriya wadda take ta dalala, ta koyi, ta nuni, wa li kulli qaumin ha, ga kowane mutane Allah ya saukar da mai shiryarwa, shine annabi. Kuma yake dangane da annabi Ibrahim da ƴaƴansa, annabi Ishaq da jikansa, annabi Yaqub, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairat, zuwa ƙarshen aya. Muka sanya su wato jagorori masu shiryarwa, masu shiryarwa da umarninmu. Kuma yace Allah ya kita dan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nau'i na biyu kuma ita ce shiryar da yake take banta da Allah, ta wato halittar muwafaka a cikin zuciyar wanda Allah ya so ya shiryar da shi. Wannan shiryar ita ce sai Allah kawai, wanda Allah ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Duk wannan yake wannan shari'ar ta biyu, cewa wanda Allah ne kadai yake da iko akan ta, ya bawa mutum muwafaka kan yayi dai kan yabi Allah, ya halici imani a cikin zuciyarsa. Wannan ita ce shari'a ta tawfiq, wadda take banta da Allah madaukakin sarki. Kuma ita ce wadda waɗansu ƴan bid'a suke inkarinta, mu'tazila suke inkarinta, cewa idan mutum kowa shari'ar da Allah yake shine kawai ya bayyana gaskiya, sannan in ya bayyana gaskiya kowa yana da iko ya bi ko kar ya bi. Wato Allah ba shi da ikon ya sanya ka ka bi gaskiya in baka so ka bi, kamar yadda Allah ba shi da ikon ya batar da kai in kana so ka bi gaskiya. Wannan yana daga cikin batansu da suka bace mahanya abin as-siratul mustaqim, suka saba manusu nasus na alqur'ani wanda suke a bayyane. Shi ita wannan shiryar da shiryar ta farko din da ta biyu gabaki dayanta, in Allah madaukakin sarki ya ce shi alqur'ani shirya ne amma lil muttaqin, ga masu tsoron Allah. Wannan a cikin wannan usulin akwai hasar, wato shiriya ne ga masu tsoron Allah kawai. To za mu fahimci a cikin wannan cewa kenan alqur'ani ba shiriya bane ga wanda ba sa tsoron Allah. Wanda ba shi da takawa, alqur'ani ba zai zamanto shiriya a gare shi ba. Wannan ma'anar da muka fahimce ta ba mantukin ayar bane, ba lafazi ayar ce da wannan ba, mafhumi ne abinda muka fahimta. Tunda Allah ya ce shiriya ne ga masu tsoron Allah, wato marasa tsoron Allah alqur'ani ba shiriya ne gare su ba, ma'anar kenan abinda muka fahimta kenan, don shine ma'anar mafhum ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahalli nutqi bihi, abinda lafazi ya nuni gare shi ba a cikin abinda aka yi furuci da shi ba. To ita wannan ma'anar alqur'ani ya tabbatar da shi. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah ya ce muna saukarwa a cikin alqur'ani abinda yake waraka da kuma rahama ga mu'mini, amma su ku azzalimai baya ƙara musu komai sai tabewa. Wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Akan idan aka saukar da alqur'ani sai munafikai su rinka cewa to waye alqur'ani ya ƙara masa imani, wanda suka yi imani fazadatuhum imana, sai ta ƙara musu imani, wa hum yastabshirun su samu bishara daga abin da Allah ya saukar. Amma waɗanda suke da cutar munafunci a cikin zuciyarsu, fa zadatkum rijsan ila rijihim, sai ta ƙara musu dauda akan daudar da ke cikin zuciyarsu, shakka akan shakkar da ke cikin zukatansu. Saboda haka kaga Al-Qur'ani waɗanda suke da imani su ne suke samun shari'a da Al-Qur'ani, amma waɗanda ba su da imani kuwa su wannan Al-Qur'ani idan ayoyin suka sauka ma zadahum illa nufura, ba ya ƙara musu komai sai bazama cikin dawa sai nisantar wahayin Allah. Al-muttaqin jam'i ne na al-muttaqi, shi kuma ismul fa'il ne na ittaqa, mai jin tsoron Allah. Asalinsa at-taqwa, asalin taqwa wato talabul wiqaya, neman kariya. Saqata an-nafif wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqat nabil yadi, kamar inda nabi zai ke cewa mayafinta ya fadi, bata nufinta fadar da mayafin ba, yana yaban matar wannan sarkin a Nu'man, yana yaban matarsa da har ya samu ya sulale ya shiga wajen ta fadi, yace sai mayafinta ya fadi bata nufinta fadar da shi ba, sai ta nan da nan sai ta kama shi, wattaqatna bil yadi, ta kare kanta daga gare mu da hannunta, wato kar ka dauka dan mayafi ya fadi ka dauka niyya sassan mata ce, sai ta nuna cewa ita ma killatacciya ce, sai ta tsare kanta da hannunta. To ashahid wattaqatna, kaga lafazin taqwa, ta kare kanta daga gare mu da hannunta, to asalin ma'anar taqwa kenan, wato talabul wiqaya. Yaya ake neman wannan wiqaya? Kariya shine da fi'lul ma'mur wa tarkil manhi anhu, ka aikata abinda aka yi umarni da shi, ka nisanta da abinda aka hana ka. Shi yasa Umar ibn al-Khattab da ya tambayi Ubay ibn Ka'ab ma'anar taqwa, Ubay ibn Ka'ab yana daga cikin wanda suka haddace Al-Qur'ani, saboda haka babu mamaki sayyidina Umar ya munakashe ilimi da shi, har ma ya tambaye shi dan ya bashi fa'idar wani abu na ilimi, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa liyahni'aka al-ilm ya abal mundir, hani'an gare ka da ilimi ya abal mundir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Ubay wannan shaida. Sai Ubay yace ma sayyidina Umar, ka taba bin hanya mai kaya? Yace eh. Yace yaya kake yi? Yace sai ne kaffa da tufafi na, kar kaya ta, ya ga mun riga ko ta soke ni. Yace to wannan shine taqwa, ka tafi akan hanyar rayuwa kana kaffa, kana kare kanka kar ka fada cikin inda Allah baya so. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka taqwa, wasna akamashin fawqa ardil dhati shawkin yahdhar ma yara la taqiranna min adh-dhunubi la taqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa, ka kale dhunubai manyansu da kanananta. Wasna akamashin fawqa ardil dhati shawk, kai tafiya kamar mutumin da yake tafiya akan kasar da take mai tsaya, akan hanyar da take mai tsaya. Yahdaru ma yara, yana neman kariya daga dukkan abin da ya gani. Kada ka wulakanta, kada ka raina zunubi ko mai kankantarsa. Dutse fa dala daga tsakuwa ta har ta zamanto dala. To haka zalika, in baka yi tsantseni ba daga zunubai haka za ka zamanto. Saboda haka ma'anar taqwa kenan. At-taqwa shine abin da ya fi kyau, ba abin da mutum ya tsoruri a rayuwarsa irin taqwa. يقول المرء ما يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله افضل ما استفاد, mutun yana cewa fa'ida ta da dukiya ta, tsoron Allah shine abin da yafi komai mutun ya nema, domin tsoron Allah nan shine zai tabbatar maka da tsira. Ka duba ka gani duk inda Allah madaukakin sarki yake magana waɗanda suke kira, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun da sunan dai za a ga duk Allah yana magana akan ahlut taqwa, masu jin tsoron Allah, masu taqwa. To wannan shine ba na taqwa ya zamanto kan cewa kana nisantar abinda Allah ya hana, kana aikata abinda Allah ya so. To waɗanda suka yi wannan sune Al-Qur'ani yake zamantowa shiriya a gare su. Ai as-sa'irina ila taqwa bintitalil awamiri wa ijtinabin nawahi, masu tafiya ya zuwa da wato kariya daga azaba ta hanyar aikata umarni da nisantar hali, littiqa'ihim bidhalika an-nar, saboda su nemi kariya daga wuta da wannan aikin. Alladheena yu'minuuna bil-ghayb, waɗanda su ga sifofin su, su wane ne? Al-muttaqoon alladheena yu'minuuna bil-ghayb, waɗanda suke bada gaskiya da al-ghayb. Al-iman, asalin ma'anar iman at-tasdiq, gaskatawa shine ma'anar sa a lugha. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, qul huwa udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil-mu'minin. Yana imani da Allah, yana gaskata mu'minai. Saboda haka asalin ma'anar imani gaskatawa. Wa ma anta bimu'minin lana, kai ba ne gaskata mu bane, inda ƴaƴan Annabi Yaqub suke gaya masa, kai ba ne gaskata mu bane, koda mun yi gaskiya. Walau kunna sadiqin, saboda haka ma'anar wa ma anta bimu'minin lana ai wa ma anta bimusaddiqin lana, kai ba ne gaskata mu bane. Amma ma'anar imani a cikin shari'a shine i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, kai i'tiqadi da zuci, kai iqrari da harshe, kai aiki da gabobinka. Saboda haka mutum za ka ga waɗanda suke cewa imani ai kawai a zuci yake, imani a zuci yake, amma gaskiyar imani tana bayyana a harshe da kuma a gabobi. Wanda yace imani kawai a zuci yake, to wannan in yace imanin zuci kadai ya isa, Fir'auna ba a wajensa sai zamanto mumini. Tunda Allah ya faɗa dangane da Fir'auna, wa ja'adu biha wa sayqalatha anfusuhum zulman wa ulwa, sun yi musu da ayoyin Allah, gashi kuma zukatansu sun yi yaqini da ayoyin Allah. Saboda me? Saboda zalunci da girman kai. To kaga idan da imani kawai yadda ne a cikin zuci, Fir'auna ya yadda. Gashi Annabi Musa yana ce masa, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basa'ir, ka sani kai Fir'auna, wallahi hadda rantsuwa Annabi Musa yi, ka sani ya Fir'auna, ba wanda ya saukar da waɗannan illa rabbus samawati wal ardi, sai ubangijin sammai da ƙasa. Saboda haka Fir'auna ya san gaskiya, amma wannan sanin nasa ya sa shi ya zamanto mumini? Bai zamanto ba, saboda bai yi iqrari bil lisan ba, bai amalin bil arkan ba. Kisa waɗansu za ka ga an ce musu, idan aka ce su bi Allah, ko aka ce abin nan, yawanci za ka ga mata sun fi faɗan wannan. Aka ce wa mace ta yi hijabi, ya ce a ai imani a zuciya ke. Masu hijabin ma za ka ga suna yin hijabin, amma Allah ne kaɗai ya san abin da suke yi. To mu dai zahiri zamu yi aiki, wanda ta bi shari'a ta bi Allah ita ce mumina, wanda bata bi shari'a ba bata bi Allah. Amma ba duk aiki ne za a ce idan mutum bai yi shi ba za a ce ba mumini ba ne. Ba duk aiki ne, wato aiki suna daga cikin sunan imani. Amma idan mutum ya zamanto iman ayyukan nasa sun ragu, ba kowace raguwar ayyuka bane zai kore masa imani. Ayyukan da zai bari ya zamanto kansa sun kore masa imani shine ayyukan da suke tabbatar da usulul iman. Amma idan ya zamanto ya samu tawaya a cikin ayyuka, to wannan za a ce masa mai nuqsanul iman. A amal ayyuka sharadi ne na cikar imani. Amma idan mutum ya bar aiki guda daya, ba za a ce ya rasa imani ga baki daya ba. Wannan sai Hawarijawa su suke faɗan wannan da Mu'tazila. Su ne suke cewa idan mutum ya bar aiki ko da guda daya, in ya saba ma Allah da sabo guda daya, ya zamanto kafiri. Tunda Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب لعبة ذات حسك ذات قدر وهو ينتهبها وهو مؤمن. وتمزنا شي بايا زنيا عندك زنم الهالينا مؤمن، براو بايا فاتا عندك فاتا الهالينا مؤمن، مشا عندي بايا شنجي عندك شنجي الهالينا مؤمن، مقواتي بايا قواتي عندك قواتي الهالينا مؤمن. صورة كثيرة كثيرة tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayyuka ne daga cikin kaba'irul dhunub. Gashi manzon Allah ya kore imani ga wanda, idan haka duk wanda ya aikata wani laifi daga kabira daga cikin kaba'ir ba mumini bane. In ba mumini bane, menene? Kafiri. Saboda haka suka kafirta duk wanda ya saba a umarnin manzon Allah, duk wanda ya saba, duk wanda ya aikata haram, duk wanda ya aikata kabira, wannan kuskure ne. Sune to kuskuren su shine sun sanya a amal, sun sanya ayyuka sharadi ne na asalin imani. Idan babu aiki ko da guda daya, to asalin imanin ma ya rushe. Wannan ku kuskure ne, domin wasu sun dauki nafi daya, sun zamanto wato kamar dujjal, masu ido daya, suna gani da ido daya, ba sa gani da daya idan. amma mu'mine su ne waɗanda suke gani da ido duk guda biyu, su ga idan su ga nassi da yazo na ban tsoro, su ga kuma nassi da yazo na fadaitarwa. Manzo Allah shi Abuzar ne ya ruwaito wannan hadisin, la yazni zani hina yazni. To shi Abuzar din da ya ruwaito wannan hadisin, shi ya ruwaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya fita ya ce ma duk wanda ya gani a bayan wannan ɗakin, duk wanda ya gani yana duk wanda ya ganci ya ce la, duk wanda ya gani ya yadda da la ilaha illallah dakhala aljanna, man shahid man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, yace je ya faɗa ma kowa da ya gani haka, duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna. Abu Dhar yace wa in zana wa in sarf, ko yayi zina in ko da yayi zina yayi sata, yace wa in zana wa in sarf, wa in zana wa in sarf, yace wa in zana wa in sarf, wa in zana wa in sarq, yace wa in zana wa in sarq, wa in razima anfu Abi Dhar, ko yayi zina ko yayi sata, ko da an turmuza hancin Abu Dhar a cikin turbaya. Abu Dhar yana jin dadin ya bada labarin hadisin nan, in ya faɗa yace wa in zana wa in sarq wa in razima anfu Abi Dhar. Saboda haka wannan ya nuna cewar ba za ka kore ma mutum asalin imani ba, ko wani irin ayyuka yayi naka ba'i, yana nan tahtal mashi'a, yana karkashin mashi'ar Allah, in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu, kamar yadda yake sarihan a cikin hadisin Ubadah bin Samit, in Allah ya so ya gafarta masa, in Allah ya so yayi masa ukuba, amma in dai yana da asalin imani ba za a ko ba za a bar aikata sako ba zai rushe masa asalin imani ba. Saboda haka ma'anar maganar ahlus sunna da suke cewa al a'mal, ayyuka suna daga cikin imani a cikin shari'a, shine ai wato suna daga cikin abin da yake kammala imani, ya sanya imani ya zamanto kamili. Saboda haka ma'anar hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, baya mai yin mazinaci baya yin zina alhali yana mu'mini, ai ma'ana mu'mini kamilul iman, mu'mini ne cikakken imani, tawayar imanin ce ta sanya shi har yaje yake yin zina, tawayar imanin ce ta sanya shi taje take yin sada, wa hakaza sauran ayyuka. Saboda haka wannan yana da muhimmanci sanin wannan ma'ana, saboda kar mutun ya zamanto ɗan murji'a waɗanda suke cewa in dai kake kai imani ka yadda a zuciyarka kuma kai furci da kalmar shahada ko baka yi ayyukan komai ba kai mu'mini ne, a'a dole sai kai ayyuka sannan imanin ka zai zamanto na gaskiya. Haka kuma karka zamanto kamar Kharijawa da suke cewa idan mutun ya aikata zunubi to dukkan imanin sa ba zai amfane shi ba, imanin mutum yana amfanarsa in ya aikata zunubai idan dai ya mutu da asalin imani da Allah madaukakin sarki ya sifanta su da wannan sifa ta farko, suna imani da al-ghaib. Al-ghaib shine abin da yake ya buya daga mutane, duk abin da yake ya buya daga gare ka shine al-ghaib. Umurul ghaib sune waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su, ya zo da al'amuran ghaib wanda yake ba wani da ba a san su ba, kuma ba yadda za a yi ka san su, ba yadda za a yi ka san Allah da hakikanin sifofinsa sai da sanarwa daga Allah, domin Allah gaibi ne, ba ganin sa ake ba. Akwai ayoyi da suke nuni ya zuwa da samuwar sa, da kuma samuwar Allah madaukakin sarki abu ne wanda yake shu'uri, larura ne, kamar yanda yake kasancewa kai kana nan, haka sanin cewa akwai Allah larura ne. To amma wannan sanin ba zai wadatar ba, ka san abin nan uluhiyarsa, ka san ayyukansa, ka san ayyukan da yake so a yi maka, ka san sifofinsa da sunayensa, wannan yana daga cikin gaib da sai Allah ne zai sanar da bayinsa. Haka zalika abin da ya danganci mala'iku, da abin da ya danganci tafan Allah, da abin da zai faru ga mutum bayan ya mutu, da me yasa aka halicce shi, duk wannan sa daga cikin gaib. To wannan ita ce hasiya ta farko ta sifar masu takwa, sun gaskata da kai, wanda shine ya bambanta, shine ya sanya suka zamanto daban da mushrikai, da waɗanda suke cewa babu Allah, da suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, su waɗannan ad-duhuriyun masu cewa ai babu wata lahira, rayuwar kawai mu dai muna rayuwa muna mutuwa, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, zamani ne kawai yake kashe mu, kowa in zamanin sai shikenan yayi ya gama shikenan. Ba wai fa suna da ilimi bane, tunda yanzu mutum waɗanda suke mafiya saninsu daga wanda suke wato masu basira daga cikinsu, su kansu wato suna cikin, sun bayyana cewa hakika suna cikin dimuwa. Akwai wani shahararren malamin lissafi na ƙasar Faransa, ana ce masa Pascal, wanda suke lissafi sun san da sunan Pascal. Ita ba abin da yake tayar masa da hankali irin ya tsaya ya duba halittar duniya din nan da samai da ƙasa da abin da ke cikin su, sannan kuma ya tsaya ya ga kan cewar wai me, ya tsaya ya tambayi kansa waye yayi wannan, me yasa yayi, ina wannan halittar za ta je, me idan mun kare kuma in mun kare anan wajen shikenan ko ba akwai wani waje da zamu je, ya ga ya buga ya buga ya buga ya rasa ansa ga wannan tambaya. Yace ba abin da yake sanya shi imuwa a cikin wannan, a cikin rayuwa irin wannan. Yake cewa amma abin da yake ba shi wannan imuwa shine tare da wannan jahilcin kuma yana iya rayuwa. Shi a ganinsa hankali ya nuna cewa in kana cikin wannan jahilcin bai kamata ka iya rayuwa ba. To amma abin da yake daɗa ƙara imoto da hankalinsa tare da wannan imuwar kuma ana iya rayuwa. To kaga masu hankali daga cikin su kenan suke wannan tani. To domin waɗannan ansa ba ansa ce da zaka je ka same ta a cikin lissafi ba, ba za ka je ka lissafo har ka gano wata equation da za ta nuna maka wannan ba, ko ka je ɗakin laboratory da za ka haɗa wannan chemical ɗin da wannan chemical ɗin har ka gano waɗannan ansoshi. Ba abin da zai sanar da kai wannan domin ya daga cikin al-ghaib, abin da yake ya ɓuya daga mutane, ɓuyar tasa ta yi zurfi tun daga shi Allah yana cewa dangane da sa'ar kiyama akadu ukhfiha, na kusantan ɓoyar da ita ga kaina. To wanda suka yi imani da ghaib su ne abin da martaba ta biyu na addini, wato imani da abin da ya ɓuya daga gare su. Wai yuqimuna as-sala ay yatuna biha bi huquqiha, suna tsayar da sallah, amma ma'anar al-iqama shine wato kiyaye ta, shine wanda sai na Umar yake ishara da yake cewa man hafidhaha wa hafadha alaiha, wanda ya kiyaye ta kuma ya dawwama a cikin kiyaye ta. Abin nufi da iqamati salat kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwa wanda suke na iqamati salat, na iqamati salat tsaye da sallah, kamar wato rukunan sallah da kuma kamar yadda kitar tahliluha at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, da kuma yanda yazo a cikin hadithul musii'u salatu ya nuna masa yanda ake sallah, da kuma abubuwa wanda yake na wajiban sallah wanda yayi, da kuma abubuwa da ya bayyana cewa suna daga cikin iqamati salat, kamar yadda yake cewa fa inna taqwiyata as-sufufi min iqamati salat, cika sau yana daga cikin tsaye da sallah. To as-sala wannan sallah ita ce wannan ibadar da muke yi, asalin ma'anarta addu'a, ma'anarta kenan a cikin lugha, kamar yadda Aisha yake ce ma yarsa alayki salatu alayki alladhi sallaiti, kema irin alayki mithlu alladhi sallaiti faqtamidi nawman fa inna li janbi al-mar'i mubtaja'a, yarsa ce take ce mata yayin da yazo zai tafi, ta qulu binti wa qad qaddamtu murtahilan ya rabbi jannib abi al-awsab wal waja'a, ya zo zai tafi take cewa Allah ka tsira ka nisantar da wato rashin lafiya da kuma wato wahala daga mahaifina, sai mahaifin yake ce mata alayki mithlu alladhi sallaiti, kwatankwacin addu'ar da kika yi kema ya tabbata gare ki ya binti yake yata. So da asalin ma'anar kaga sai ce alayki mithlu alladhi sallaiti, da lafazin sallah asalin ma'anar sallah a lugar larabci kenan addu'a. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zakka wa salli alaihi inna salataka sakanun lahum, kai musu addu'a in sun zo, dan haka aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa, yayi musu salati shine addu'a, ma'ana take nan a lugha, amma a shari'a sai aka dauke ta zuwa ga wannan ibadar ma'aluma. Wannan ibadar sananna ce hatta a cikin larabawa tun kafin jahiliya, tunda an san yahudawa suna sallah, shi yasa da aka saukar da sai kace ai mu ma mun yi imani da gai, wa yuqimuna as-sala mu ma muna da sallah irin ta mu, kuma hatta a cikin ash'ar din jahiliya zaka ji suna ishara ya zuwa ga sallah, kamar yadda yazo a cikin diwanin Nabiga na da yake sifanta wata mace in ka ganta sai kace audurratu sadafiyatun gawasuha bayjun mata yaraha yuhillu wa yasjud, ya yi ishara ga lafazin sujada, wato dan saboda kenta idan mutun ya ganta mumsa rahibi ne yake faɗa fa, wanda yake rahibi mai bauta a cikin kokoluwar inda suke abin inda sauma a su, idan rahibi ya ganta dan kenta sai ya ɗaukaka muryarsa da subhanallahi kuma ya faɗi yana da sujada, kaga a lokacin jahiliya ne amma sun san sujada. Saboda haka abin nan sallah sananna ce, amma a yadda ta zo da hay'arta wannan take banta daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya bayyana ta kuma shi kansa sai da aka koya masa yanda aka wajabta sallah a farkon ranar Isra'i, a kashigar ranar Isra'i, sallah azhar ita ce sallah farko da mala'ika Jibril yazo yayin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa lokacin sallah. To ita wannan sallar ita ce sifa ta biyu take tabbatar da wato ingancin jiki, imani da zai ce ke tabbatar da ingancin zuciya. Sallah ita ce take tabbatar da ingancin jiki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma daga abinda muka azurta su suke ciyarwa. Daga abinda muka azurta su, ar-rizq shine duk abinda Allah ya azurta mutum da shi, sawa'un halal ne ko haram, ko ka mallake shi ko baka mallake shi ba, in dai Allah ya baka kaci kai amfani da shi, wannan rizq ne, halal ne haram ne, wannan kuma hisabi zai tabbatar, wannan hisabi ne zai tabbatar. Shi yasa har dabbobi ma da ba sa mallaka abu aka ce su ma suna da rizq. Wama min dabbatin illa wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, tana da arziki ga ta ba ta mallaka, ita kanta mallakarka ce, a bar mallaka ce. Saboda haka dukkan abinda Allah ya baka na arziki na kai amfani da shi, wannan shine ar-rizq innan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana mu musulmi wani arziki ne yafi komai tsarkaka, ayyul kasabi atyab, wani hanyar neman arziki ne yafi kowanne tsarki yafi kowanne kyau. Yace kullu bai'in mabrur wa 'amalul yadi min wa 'amalur rajuli min wa kasbur rajuli min yadihi min 'amali yadihi, dukkan ciniki wanda yake kyakkyawa na shari'a, wanda shari'a ta yadda da shi, da kuma aikin mutum da hannunsa, abinda zai sana'a ya samu, kamar yadda Annabi Dawud yake yi, da kuma ciniki. Wannan shine hanyar arziki da nafi kowanne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan hadisi na Rafi ibn Khadij. To Allah yake daga wannan arzikin da muka basu, yunfiqun, suke fitarwa, suke bayarwa. Al-infaq huwa al-ikhraj, asalin ma'anar infaq shine al-ikhraj, fitarwa. Shi yasa aka kirawo aka kira ramin kurege annafiqa daga infaq, saboda hanyar fita ce. Shi yasa kuma ake ce mai hanyar da ake yanzu a zamani a tsakanin dutse, ake ce masa nafaq, saboda yana fitar da mutum. Asalin ma'anar infaq shine al-ikhraj, fitarwa, wato daga cikin abinda Allah ya ba su na dukiyarsu suna fitarwa. Nan waɗansu malamai sun ce abinda ake nufi zakka, wato suna bada zakka. Waɗansu kuma suka ce ana nufin annafaqatul wajiba, ciyarwa wanda take ta wajaba, kamar ciyar da iyali da ciyar da ƴaƴa da ciyar da iyaye idan fuqara ne, da kuma ciyar da abin nan bayin mutum. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi sadaqatul tatawwu, wasahi abinda wannan aya take nufi ta haɗa dukkan wata ciyarwa wanda Allah ya umarni da ita, ko ta fuskar wajibi ce ko ta fuskar mustahabbanci, domin ciyar wannan ita ce ainihin dalili akan imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu burhan, sadaka dalili ce akan cewa mutum yana da imani. Don ba abinda zai sanya mutum ya dauki kudinsa, maƙudan kudi ya bayar, bayan yana bukata, yana kaunar arziki, yana kaunar tsarin kudi, ya dauka ya bayar illa ya yarda cewa zai samu wannan kudin, zai samu ninkin ba ninkin. Saboda haka hujja ce a wajen Allah cewa wannan mutumin ya yarda da Allah, ya yarda akwai aljanna, ya yarda Allah yana tafiya. Sadaka tana daga cikin abin da yake tabbatar da asalin imani, shi yasa take daga cikin abubuwan da suka fi komai kawo tazkiya. Allazi yu'ti malahu yatazakka, wanda yake bada dukiyarsa don neman tazkiya, don tsarkake kansa. Ba abin da yake tsarkake zuciya daga shakka da kafirci da munafinci irin sadaka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa, ba a faɗi kadarin gurgudan ciyarwar ba. Na zakka dai an bayanin ta yazo a cikin suratul tauba. Na sauran sadaka fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yas'alunaka madha yunfiquna qulil afu, za su tambaye ka me za su ciyar, ka ce abin da yake yayi rara daga cikin dukiya, abin da ya hau kai. Ibda biman ta'ul, ka fara da wanda yake nauyinsa yake kanka. Kuma a cikin ciyarwa bayan ta zakka, wanda take wajiba ce, wanda bai halatta mutum ya hana ta ba, ciyarwa wanda take ta mustahabbi, babu ciyarwa da take mutum ya ciyar da iyalinsa, shine hadithin Abu Huraira a cikin Sahih Muslim, ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tafaddata bihi ala miskin wa dinarun a'tadta bihi raqaba wa dinarun anfaqtahu fi iyalik a'zamu dhalika ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yace dinare daya da ka ciyar da shi, da ka bayar da shi fi sabilillah, wajen taimakon addinin Allah a cikin jihadi,
da dinare daya da kai amfani da shi wajen yantar da ba yantar da bawa da dinare daya da kai sadaka da shi ga miskini da dinare da ka ciyar da iyalinka da shi wanda yafi kowanne girman lada shine wanda ka ciyar da iyalinka domin wannan shine ya nuna cewa kana jin tsoron Allah kuma da gaske kake yi amma ana cewa a taimaka ka zo ka taimaka kuma ka bar iyalinka da yunwa to wannan ya nuna kan cewa taimakawa da kake cewa a taimaka dan a gari da kai ma kan cewa kana cikin masu taimakawa riyaci ta shigo amma inda gaskiya ka fara da wancan wajibi saboda su wancan miskine ne ba za su kai ka tsara ba ba wanda ya sani in kai musu da zai yabe ka in ba kai musu ba ba wanda ya sani da zai tona maka asiri sai Allah to ka take wannan sanin naka da Allah kaga kenan babu gaskiya a cikin al'amarin naka shi yasa wanda yake zai fara da iyalinsa shine kowa mai gaskiyar imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bibita shi kuma wato wajibi a cikin ciyarwa wajibi ne a cikin ciyarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ai taqayyudi da yadda Allah ya sifanta ka Allah walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ba ta israfi ba ta kuma rowa su daura hannunsu israfi idan inda aka ce ba in aka ce karka ba da dukiyarka anan kai ka je ka bayar to nan israfi ke kaga mutun ya dauki makudan kudi ya rinka ba mutun ya rinka ba ma yara su rinka shan ganye da wiwi amma sai a ce ai wani ba dama ne a wani akwai kyauta baya jin tsoron baya jin tsoron talauci baya jin tsoron bayarwa to wannan kyautar ita ce kyautar da Allah madaukakin sarki ya hana ta ita ce israfi inda kuma aka ce karka inda kuma aka ce ka bayar ka hana lokacin da ake cewa ka bayar kai kuma ka hana to wannan shine rowar da Allah madaukakin sarki baya so ma'anar ka zaman to tsakatsaki inda aka ce ka bayar ka bayar inda aka ce karka bayar karka bayar karka bayar wajen saba ma Allah madaukakin sarki والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون كما سوني wadanda suke bada gaskiya da abinda aka saukar gare ka ai alqur'ani wannan shine sinfi na biyu na masu takwa domin sinfi na farko kamar yadda malaman tafsiri suka nuna wannan yana ishara ne ga zarabawa wanda da suke cikin addinin shirka da suke cikin shirka suka zo suka musulunta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin muhajirin idan su abubakar da umar da usman da sauransu to wannan kuma sinfi na biyu ne na mu'mine kuma suna daga cikin dai wanda alqur'ani yake zaman tuwa shirya gare su sune masu mu'minu ahlul kitab wanda suka yi imani wanda asalin su da suna kan wani addini su ba a cikin shirka suke ba da suna addini na yahudanci ko nasara sai suka musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yahudawa kamar abdullahi ibn salam daga cikin kirista kamar dihya ibn khalifat al-kalbi da sahib ar-rumi waɗannan sun shiga cikin wannan da kuma duk wanda zai zo kamar su duk wani kirista irin su manya-manyan fadan nan irin su Abdul Ahad Dawud mai littafin nan Muhammad in the Bible wanda ya magana akan bayanin abin nan wasi bayanin wato nubu'a ban labari da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bible to irin waɗannan sune wanda suka zo sifar ta zo a cikin wannan aya ta uku Allah yace walladina yu'minuna bima unzila ilayka wadanda suke imani da abinda aka saukar gare ka shine alqur'ani wama unzila min qablik da abinda aka saukar gabaninka ma dinnan tana daga cikin alfazul umum wato duk abinda aka saukar gabaninka wannan ya hada at-taura da injila da suhuf ibrahim da zabura da ma duk wani abu wanda Allah ya saukar wanda muka sani da wanda bamu sani ba bamu cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din bamu cewa mun imani da wani bamu imani da wani ba to waɗannan su ma suna daga cikin masu at-taqwa wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna yaqini da ranar lahira suna yaqini da ranar lahira abinda ake nufi da yaqini shine ilimin da aka samu ta hanyar kafa ta hanyar hujja da kafa dalili wanda yake tabbatar ma da mutun yaqini wanda in ya same shi zai tabbatar masa da wannan abin ba tare da shakka komai kankantarta ba shine yaqini kaje saboda ana buƙatar kafa dalili shi yasa ba a sifanta Allah cewa Allah yana da yaqini daga cikin sifofin Allah ba a ce masa al-muqin mai yaqini kamar yadda ake ce ma Allah al-alim Allah masani amma ba za a ce masa al-muqin ba mai yaqini saboda shi ilimin Allah ba ilimi ne wanda da ya samu shakka ko kuma sai da ya samu dalili sannan ya same shi ba ilimi ne wanda yake ka'imi da zatinsa dama haka yake Allah madaukakin sarki da sani yake sani sani sifa ce tabbatatta azaliya tare da Allah madaukakin sarki. Amma yaqini kuwa shine wanda yake da kana cikin shakka baka sani ba. Sai daga baya ka zo ka samu ilimi din. Kamar yadda ya zo a cikin suratul takasur. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Da kuna da ilimin yaqini da za ku ga da dai kuna da ilimin yaqini a wannan tafsirin. Latarawunna al-jahim lalle za ku ga wutar jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Sannan za ku ganta da yaqini 'aynal yaqin wato da qurumu da damzu. To a lokacin ne za ku samu ilimin yaqini haqiqatan. To kaga da ai shakka ne ake yi. Har aka zo da wahayi ya zo kuma aka samu ilimi na yaqini. Amma duk da haka yaqinin gurgudan imanin ka gurgudan yaqinin ka. To amma randa ka ganta fa kamar aka baka labarin Ka'aba ne kana tsammani ka yadda akwai ta don ka ga hoton ta ka ganta a cikin film. Amma randa ka ganka kana tawafi fa gashi kai ne ga Ka'abar kana ganin ta. Akwai kuma wanda zai ce maka wannan ba Ka'aba ba ce? Eh? Akwai wata shakka babu sauran shakka. To wannan shine yaqini yayin da ka ganta irida mu shine wannan al-yaqini. To su Allah ya subanta wa'annan baya cewa dangane su suna da wannan ilimin dangane da sha'anin ranar lahira. Suna da ilimi wanda yake na sakankan cewa ba ta ko shakka akan ranar lahira. To ula'ika waɗanda suka subantu da wannan sifofi da waɗannan sifofi Allahu da min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne in kana neman mutuwa ne ne masu rabo. Masu samun babban rabo waɗannan su ne shine ma'anar ula'ika humul muflihun domin ta'arifin al-musnad wal musnad ilayhi duk da yana kawo ma'anar kebancewa wato su ne ba wasunsu ba a'a yana da wani ƙarin ma'ana wato kamar yanda ake cewa huwal batalul hani shine wato jarumin nan mai kare abin nan mai kare dangi shine jarumi mai kare dangi wato in ka ji balarabe ya ce maka huwal batalul hami wato zai kamar yana cewa in kana so ka san wane ne al batalul hami to fa huwa to da Allah ya ce ulaika humul muflihun in kana so ka san su wane ne masu babban rabo waɗannan su kage ya fa a ce waɗannan ya fa a ce ulaika muflihun waɗannan su ne waɗannan masu babban rabo ne amma da aka ce wato idan ka ji ana ambaton masu babban rabo in ka ji ana ambaton waɗanda za su samu wato tsira waɗanda za su kutsa ma dukkan wahala su samu hutu wanda yake daga bayan ta babu wata wahala har abada to waɗannan su ne domin asalin ma'anar falah kenan wato ash-shaq shi yasa aka ce ma manomi al-fallah yanahu yashqu al-ard dan yana tsaga kasa to abin da yasa aka ce ma mai rabauta al-muflih saboda kamar wato yana tsaga dukkan wata an su musibu na duniya wajen bin Allah da nisantar abinda Allah baya so har ya zo ya mutu to daga ya mutu shikenan la karba ala abiki ba'da al-yawm kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Fatima babu sauran bakin ciki akan mahaifinki bayan wannan rana to haka mumini yake in ya samu fala in ya zai rinka kutsa ma musibu har ya zama to ran da ya mutu to shikenan babu sauran bakin ciki a gare shi to shine ya samu falah din wato kamar yayi ta gogormaya yayi ta kete musibu har yazo ya samu wannan matukar burin kowa shine samun arziki da hutu wanda zai dawoma a cikin sa zai samu wanzuwa a cikin sa
innal ladina kafaru sawaa'un 'alayhim a'an ذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
إن الذين كفروا Allah ya ce waɗanda suka kafirta al-kufr ma'anarsa shi ne al-sitr rufewa shi yasa aka ce ma Allah manomi aka ce masa kafir li yadhiba bihim al-kuffar kuma da yu'jibu az-zura'a li yadhiba bihim al-kuffar abin nan ana ce ma an ce ma kafiri kafir saboda yana rufe kata suratul hadith kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu wato kamar wato ruwan mamakon ruwan sama ne da yake kayatar da manoma da wato nabatin abinda ya tsiran sai yake kayatar yake kayatar da manoma sai aka kira su al-kuffar saboda ne saboda suna boye tsiro a abin nan kwaya cikin kasa in sun zo shuka ko shi yasa aka ce musu wannan to al-kafir haka yake yana me yake boyewa yana boye gaskiya yana boye abin nan sanin Allah yana boye ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun suna shaidawa suna sanadin ni'imar da Allah ya musu sannan su rinka inkarin ta to wannan shine kafirci shi yasa Allah ya ce wa aktharuhumul kafirun mafiya yawan su kafirci ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yace dangane da sha'anin mata cewa su ne wanda za su fi yawa a cikin ruta aka ce saboda ne qala yakfurna shi yasa bai suka ce yakfurna billah suna kafirce ma Allah ne yace la yakfurna al-ashir suna kafirce ma mazajin suna butulce ma mazajin ma'anar kufr al-kufr din anan butulci wato suna musun ni'imar da Allah ya musu yace law ahsanta ila ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka makruhan laqalat ma ra'aytu dhalika ma ra'aytu minka khairan qab da zaka dauki rayuwar ka gabaki dai kana ma dayan su insani sanan rana dai kawai daga bayi da suke so ba daga wajen da take ban taba ganin wani alkhairi tare da kai ba to in banda wanda suka ji tsoron Allah mata suna da wannan mushkila kuma wannan yana daga cikin babban sababin da yake shigar da mata cikin wuta butulci to asal me yasa butulci ya zamanto kafirci saboda yana rufe ni'imar Allah mai butulci ne rufe ni'imar Allah ne ya san ni'imar ta Allah ce amma kuma sai ya watsi da ita sai ya wance kani da wannan ni'imar ya nuna cewa kamar ma bai yarda ma Allah ne ya masa ba kamar yadda Allah yake faɗa cikin ayoyi masu yawa na waɗanda Allah madaukakin sarki ya ni'imta su sannan za su ce inna ma utituhu ala ilm to Allah ya ce su waɗannan kafirai sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun la yu'minun ba ta imani wannan shine khabarun innal ladina kafaru wanda suka kafirta la yu'minun ba za su imani ba nan gaba wannan ba wanda zai iya tabbatar da wannan in ba Allah ba domin Allah madaukakin sarki shine san akibar kowa amma ba ka iya kore imani ga wani in ba Allah ba wato waɗannan su kafirai innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata akan su cewa ba za su imani ba wato Allah ya riga cikin fi sadaka ilmillah a cikin ilimin Allah Allah ya riga ya san cewa wannan ba za su imani ba cewa waɗannan kalmar kafirci ta kalmar ubangijinka ta hau kansu cewa su ɗan wuta ne to wannan ba za su imani ba sawa'un alaihim diddege ne a gare su a anzartahum kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba kamar yadda mutanen annabi Hud suka ce qalu sawa'un alaina awa'afta am lam takun min alwa'idi daidai ne a wajen mu ko kai wa'azi ko baka zama cikin masu wa'azi ba ba suka wato suna cewa ba za su imani ba to Allah ya faɗa dangane da kafirai waɗannan su ne halin su cewar wato inzar abinda ake nufi da al-inzar al-i'lam ma'a at-tahwid sanarwa tare da tsoratarwa ka sanar da mutum abu sannan ka tsoratar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana nadhirul uryan nine wato mai zuwa yayi nine mai zuwa yayi gargadi irin gargadin wanda ya gano abokan gaba sun zo za su farma gari idan mutum a al'adar larabawa idan mutum ya ga masu yin dako in suka ga abokan gaba sun taso za su farma gari sai mutum ya tuba kayansa ya tsirara ya ji makansa ciwo ya yaga hancin taguwarsa sannan ya to ana ganinsa to an san cewa wato musiba ce ta zo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yanda wannan yake wanda idan ya zo kowa yana sanin ya zo da labari ne mai tsoratarwa to ni ma haka nake gare ni cewar abinda ke gaba gare ku azaba ce mai radadi da babu wanda zai tsira daga gare ka sai ya ce la ilaha illallah to wannan shine ma'anar inzar wato ka sanar da mutane abinda ba sani ba tare da tsoratar da su to saboda shi sifa na tsoro abu ne wanda yake yana da amfani a cikin zukata tsoro wanda yake zai sanya ka ka ji tsoron Allah madaukakin sarki, tsoro wanda yake zai sanya ka gane hadari ka shiga taitayinka, amma wanda yake zai zamanto cewar ɗaya daga cikin hikimar da yasa a cikin shari'a aka hana shan abubuwan maye kenan, saboda mishan giya tana hana shi jin tsoro, kuma a ce yau gashi kana cikin wani hali wanda yake baka da tsoro a cikin zuciyarka, to ai da kai da kafiri baka da bambanci, tunda kafirai sune wanda yake zamantowa ban tsoro da rashin ban tsoro duk ɗaya ne a wajen su. Wannan shine sinfi na biyu na mutane. Suratul Baqara ta bude da bayyana wato ajujuwa na mutane. Ajin farko sune mu'minai, aji na biyu sune kafirai. To ga sunan Allah madaukakin sarki yayi bayanin su cewa su wannan halin su an riga an san su kan ce wato halin su shine ba za su taba yin imani ba. Duniya ba za ta gushe ba sai da irin waɗannan. Dole a cikin duniya a samu mu'minai, dole a samu kafirai. Amma musan su a ɗaiɗaikun su, wanne ne wanda yake haqqat alaihi kalimatu rabbik, wanne ne kalmar ubangiji ta hau kansa, wannan baka sani ba. Saboda haka wannan ba zai wannan ba hujja bane a ce ba za a yi wa'azi ba ga kafirai. Ai Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'a, domin ba mu san waɗanda yake wanda kalmar Allah ta hau kansu ba, domin su ake nufi a wannan aya. Saboda haka inzar din dole za a yi gargadi, domin daga cikin kafiran za a rinka samun wanda kalmar Allah ba ta hau kansu ba, su na shigowa cikin addinin musulunci. Amma su wanda kalmar Allah ta hau kansu ba za su yi imani ba, ga sifar su Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim, Allah ya yunke zukatansu, wato ya rufe zukatansu, ruf shine ma'anar al-khatam, wa ala sam'ihim, da kuma akan jinsu, wato makanin jinsu, wato shi yasa nan an kawo shi da sigar masdar dan a nuna kan cewa shi yasa aka yi ifradin sa ba ce al-asma ba. Allah madaukakin sarki ya yunke, wato ya daure zukatansu, gaskiya ba ta shiga, sannan haka zalika jinsu ba sa ji da ji wanda yake zai amfane su. To anan ake yin waqfi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, wannan wata jumla ce akan a kuma a bisa akan wato idanuwansu, gannansu akwai wani shamaki. An yi tankirin shamakin domin a yi tanwi, don a bayyana cewa wannan shamakin, wannan mayafin da ya zo ya rufe idanunsu, wani irin mayafi ne, wani irin nau'i ne na mayafi, wanda shi abinda yake yi za ka ga komai da shi amma ban da gaskiya, za ka ga komai amma ban da gaskiya, tirda wannan abin da mayafi kuwa komai za ka gani amma ban da gaskiya. Fara'i fala yufsiruna al-haq wa lahum azabun azim, azaba ne girma ta tabbata a gare su. Nan ya fassara al-azabul azim da al-qawiyyud dari, wato wanda yake ne wanda take ne karfi kuma madawwamiya wanda ba ta karewa.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. wannan shine kashi na uku, aji na uku na mutane munafikai. Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, daga cikin mutane akwai wadanda suke cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar lahira, ay yawmil qiyama, li'annahu akhir al ayyam, rana al qiyama, abinda sai aka ce mata yawmil akhir saboda ita ce rana ta karshe. Wama hum bi mu'minin, Allah ya ce amma su ba mu'minai bane a haqqan, suna fada ne da zukatansu amma a zuciyarsu ba haka suke nufi ba. Allah yana cewa idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ka gani suka ce suna ka zo munafikai in suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzon sa ne kuma Allah ya shaida cewa munafikai makarata ne da suke cewa sun yadda da Allah din to haka nan ma haka suke cewa suna fada da bakin su amma Allah ya ce hakikatan su ba mu'minai bane farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai imani da shi ne gaskiyar imani domin idan kai imani ba abinda zaka samu illa azaba illa tsangwama illa kisan kai illa rashi illa a kore ka illa a kyame a kyamace ka saboda haka ba wanda zai imani domin samun wani amfanin duniya duk wanda yayi imani a lokacin da sai ne gaskiya saboda haka a cikin maka kace kafin ta babu munafinci haka zalika har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina farkon zuwan sa Madina musulmi ba su da karfi dan haka ma suka buƙaci ma su yi alƙawarceceniya da Yahudawa sai da aka zo aka yi yakin har zuwa yakin Badr duk wanda koga daga cikin mutanen Madina ne ya shiga cikin addinin musulunci ya shiga ne kawai domin ya kawo makansa tsangwama ba wata fa'ida a cikin shiga addinin musulunci ba wani amfani da mutum zai samu na duniyar nan to har sai da aka yi yakin Badr da aka yi yakin Badr aka samu nasara to sannan mutane suka so maganin kan cewa to fa al'amarin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watakila bayan da suke tsammanin da tsammani ba sun dauka daga an yakin Badr za a murkushe musulmi to a lokacin nan ne sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin ya yi musulunta da shi da wadansu da yawa daga cikin mutanen sa to lokacin munafinci ya kunno kai munafinci babu shi a cikin muhajirin a cikin al'ansar ya so mu shigowa da kuma Yahudawa wanda suka shiga cikin addinin musulunci amma a cikin muhajirin babu me yasa ya zamanto kan cewa an so mu munafinci din saboda ana ganin cewar akwai wani amfani da za a samu aka bayyana musulunci a bai a zahiri aka boye kafinci domin wannan shine asalin ma'anar nifa mutum ya bayyana sabanin abin da ya boye a cikin zuciyarsa to Allah yace wa ma usuba mu'mine bane yuhadi'un Allah suna yaudara Allah walladina amanu bil mu'minin bi idhari khilafi ma abtanuhu suna bayyana sabanin abinda suka koyi min al kufri na kafirci li yadfa'u anhum ahkamahu ad dunyawiyya dan su kawar da hukuncen kafirci na duniya akan su da hukuncin kafirci shine wanda ya kafirci ya zamanto cewa ko dai a kashe shi ko kuma ya biya jizya to sai suka yi dan su dauke maka wannan hukunci da kansu sai suka bayyana a imani wannan shine yaudarar da suke ma Allah to suna tsammanin hatta in suka yi haka ma ranar alkiyama ma haka zai zamanto ranar alkiyama ma Allah zai ce to ku shiga shi yasa ranar alkiyama idan suka to tare da mu'minai da mu'minai duk da hakken su daga an zo za a hau dutsen da za a hau kan sirat sai Allah ya dauke hakken munafikai sai sai mu ne unzuruna naqtabis min nurikum ku saurara mana mana mu zo mu ba mu samu mu samu mu dan tsotsara daga cikin hakken naku to sai tsammanin har Allah ma za su yi ma wannan shi yasa Allah yace ya riga ya san abin da ke cikin zuciyar su yuhadi'un Allah suna yaudara Allah al-muhada'a anan wajen ba abadin da ta mufa Allah bane ba wai suna yaudarereniya da Allah ba suna yi Allah ya nemi shi a'a su ne suke yin yaudara kamar yanda wannan al-mufahala takan zo da ba lalle ta zo a cikin babin da takan cewa idan aiki ya zama to daga mutane biyu ba wama yahda'un illa anfusuhum ba sa zargin kowa sai kawo kansu wannan ita ce qira'ar ati wama yuhadi'un kuma qira'atu ahli al-madina li'anna wabala khida'ihim raji'un ilayhim domin mumunan wato sakamakon yaudarar su gare su yake komawa فيفتضحون في الدنيا بطلاء الله نبيه على ما أبطنوه ويؤاقبون في الآخرة الدنيا الله يكون يتاسو الله يتند من ذنب صلى الله عليه وسلم أبن سك بوي ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم هذا هكا 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 سورة البراءة ترنكتونا موسى أشي تيمستونا في ديني ومنهم ديك سيبوزن سيدا أكبر ويؤاقبون في الآخرة أي مسكم وقوبة الآخرة تكاكي كنان سنيو دركنسو dan su suna tsammanin abinda suke yi sun sha shine mushkilan mara gaskiya wato kamar jimunaci ta sanya kanta a cikin ƙasa amma kuma ga bayan nan abinan gaba ta tsammanin wai ta tsira ta boye kanta amma kuma ta bar bayan saboda haka maharbi me yake maharbi kan yake nema daga yakin da kike sai harbe ta to munafiki haka yake shi yana tsammanin da dukkan abubuwan da yake da dabarunsa da yake yi dan kar a gane shi, yana tsammanin ya sha. Amma ko a lokacin da yake tsammanin ya sha, a lokacin ne ya faɗa, a lokacin ne ya yi kansa wannan ramin da ya faɗa. Wa ma yash'urun, amma su ba sa sanin haka, ai la ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim, suna ba sa sanin cewa wannan wato yaudara ta su ga kawukan akan kawukan su kawukan su suke yi ma. Fi qulubihim maradun, Allah ya ce a cikin zukatansu akwai wata cuta, cutar anan wajen shine shakkun wa nifaq, shakka da munafinci. Fa huwa yumhidu qulubahum, domin da shakka da munafinci yana kawo cuta a cikin zukatansu. Ayu da'ifuha, yuda'ifuha, yana maida ita masu mai rauni, wato kamar yanda rashin lafiya, kamar yanda rashin lafiya yake raunana jikin mutum. Kaga idan mutum ba shi da lafiya da kire yake tashi jikin nasa, to haka shakka da munafinci take mai zuciya, haka take mai imani a cikin zuciya, da kire imanin zai nufi. Sai sana haka ai ta cewa ai abin kirki ba zai iya ba, ai ta cewa ai wani abu na alkhairi ba zai iya ba, ko ya zanta ma kansa kan cewa zai yi ba zai yi ba, saboda ne, saboda munafinci na cikin zuciyarsa. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman tsari daga munafinci. Hasan al-Basri yace ya haddasa 70 daga cikin sahabbai, kowannen suna ji makan tsoron munafinci. Wai tsoron munafinci ba wai suna tsammanin su munafikai bane, a'a suna jin tsoron Allah ya jarrace su da cutar munafinci, ita cuta wadda ba a warkewa. Fa zadahumullahu marada, Allah ya kara musu cuta akan wannan cutar tasu. Bima anzalahu min al-Qur'ani bi kufrihim bihi, da abin da yake saukarwa na alqur'ani saboda kafircin su, wato sauka alqur'ani kara ma munafiki munafinci yake, kara masa raunin imani yake, saboda koyaushe zai ji wata aya wadda ba ta yi masa ba sai ya inkarinta, ko ya ji wani kyama a cikin zuciyarsa, shi baya jin aya yace sami'na wa ata'na, ko ta fi karfinsa baya ce Allah na sallama maka, munafiki baya faɗa zai ce to dan me za a yi haka, dan me kaga su ne fa masu abin nan, su ɗan wannan addinin ba haka su fa haka zaka ji. To koyaushe yake irin wannan, ko a wa'azi ne ya ji an yi bayanin gaskiya ne, ka gansu masu tsanantawa cikin harkar addini din nan, to wannan duk abubuwan da kara masa raunin imani, da kara masa munafinci ke akan munafincin su, wal iyadu billah. Walahum azabun alim, azaba mai radadi ta tabbata a gare su. Bima kanu yakdhibun, saboda karyatawa da suke yi na annabin Allah madaukakin sarki. Wannan sai mu tsaya anan wannan ba, insha Allah za mu kwana anan wajen, sai Allah ya kai mu hakuri zuwa insha Allah. Subhanakallah wa bihamdika, shukran Allah.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
cikin ya zo yana son jujjuya albarkar ta
wani yana yi ne kuma yana son ya yi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه akwai yan uwa da suke kukan cewa ba a jin karatu a can sosai wajen bakin titi to za a taimaka da loudspeaker na da wannan kuntum masallaci insha Allah za su duba wannan kuma a ga yadda za a yi a magance wannan insha Allah da harken fitilama ana magana harken fitilama insha Allah za a shawara da kwamitin masallaci a gaida za a magance wannan Allah da ikon Allah za a samu magana wannan yar uwa mace ce take cewa ita mai yawan fushi ce dan Allah ma nan take cewa ya za ta yi da wannan fushi idan ya bar ta saboda idan ta yi fushin takan yi faɗa da kowa har da gidanta ma Allah ko kake sarki yayi ni ko wannan fushi fushi yana daga cikin miyagun dabi'u wanda yake yawa daga mutum ya yaki da zuciyarsa dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai karfi ba shine wanda yake kada mutane ba wanda yake mallakar zuciyarsa yayin da ya fushi Ummu Salama ta taba gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa yake so ya aure ta yake cewa ita mace ce mai tsananin fushi mai tsananin kishi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata zai mata addu'a Allah ya yaye mata daga ciki a cikin sunan Nisa'i a cikin amalul yawmi wal laila Ummu Salama ta rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta rinka yin wannan addu'a an rubuta shi da isnadi ingantacce Allahumma ajhib ghaiba Allahumma ighfir li dhanbi wa ajhib ghaiba qalbi wa ajirni minhu billahi kitani ma ahyaytani abubuwa guda uku Allah ka gafarta zunubina ka tafi da fushin zuciyata ta kuma tsirar da ni daga miyagun fitinu matsawar gwargwadon rayuwar da ta yi saboda haka Allah a cikin wannan akwai koyarwa gare mu gabaki daya wajen wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Ummu Salama kan Allah ya yaye mata wannan waye yana tambayar wai wani mutum ne ya sha giya ya fada cikin ruwa ya mutu kuma da shi musulmi ne to wannan yayi shahada ko ba shahada yayi ba to inda tambaya ka tawa ta kokolwa ce abinda za mutum zai lura mutum yana mutuwa ne a halin da mutum yana mutum ana tashin sani a halin da ya mutu a kai mutum yana mutuwa ne a halin da ya mutu a kai saboda haka mutumin da ya mutu a cikin sabon Allah a cikin shan giya wala iyyadu billah Allah ya kashe mu da wannan karshe bai da shi wannan mutumin yayi shahada ya shi ya sabbaba ma kansa shi ya sabbaba ma wato kamar mutumin da yanzu mutumin da yaje ya kashe kansa yaje ya kashe kansa ta hanyar mutuwa a cikin wuta dan an ce wanda ya mutu a cikin ruwa shahidi ne ko kuma wanda ya mutu a cikin gobara shahidi ne sai mutum ya sa kansa cikin gobara ya zaman cewa dan yake samu shahada a ga iya wannan za a ce me yayi ya kashe kansa to da haka wannan ma da yayi ya aikata wannan mummunan zunubi na shan giya ya mutu a cikin aikata wannan kaza'i din saboda haka ba zancen shahada gare shi amma ko ba za mu kore masa rabo ba yana karkashin mashi'ar Allah Allah ya ce ya gafarta masa Allah ya ce mashi ku ba mana ya ku fashi to wannan ya ce ya dauki gratuitarsa fiye da miliyan da naira miliyan biyu sai ya ajiye fiye da miliyan daya a fixed deposit fiye da shekara daya to yanzu shin akwai zakka akan wannan kudin idan da zakka kuma ya zan yi tun da fiye da shekara kenan na farko zakka akwai zakka a cikin uwar kudin da ka ajiye sannan kuma na biyu ribar da aka baka ƙarin da aka yi maka riba ce domin bashi ka ba ma banki banki ba ta dauka ka ba su ajiya ne, amma kuma ajiya ka ba su suna kiran ka kan cewa kai creditor ne, kai wanda ka ba mu banki bashi ne. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu salatin jarra naf'an fa huwa riba, dukkan bashin da ya kawo mutum wani amfani ne riba ne, saboda ka karin da aka baka riba ne. To amma ya zaki da wannan karin na fixed deposit, wannan karin da aka yi maka abinda malamai suke fatuwa da shi a majali da dama shine kan cewar ka sarrafar da shi a cikin wani aiki wanda yake zaka taimaka ma al'umma da shi, kamar gina hanyoyi, kamar abin nan yin magudanar ruwa, bandakuna, abinda sai ake cewa al-marafiqul am, abinda sai taimaka ma mutane a cikin rayuwarsu. Amma wannan kuɗi karka sashi a cikin ginin masallaci, domin hatta larabawan jahiliya da za su gina masallaci, za su gina ka'aba, suka ce duk wanda yake bada bashi da ruwa kai ya kawo mana gurma. Su kansu sun san Allah a nan wajen, sun san cewa kudin Allah baya shiga cikin, sun san cewa kudin irin da banki baya shiga cikin gina masallaci. Wannan abu ne wanda yake tabbata a cikin sira da za su gina ka'aba haka suka yi. Saboda haka kai wannan kuɗi bai halatta gare ka ba, kuma nasiha ta gare ka, ka fitar da wannan kuɗi daga cikin fixed deposit, ka fitar da su daga cikin fixed deposit wanda zai zamanto kan cewa ana baka riba don kana taimakawa ne a cikin saban Allah maɗaukakin sarki. Sanya su shi kansa a cikin banki ɗin bisa halin larura ne. To kuma ka'idar shari'a shi ne cewa al-daruratu tuqaddaru bi qadariha, larura ana iyakance ta da iyakanta. Idan za ka iya aje kuɗin ba tare da ka ketare wannan ajiyar da ƙarin wani abu na kuma wanda Allah bai yarda da shi ba, to ka iyakance akan aje kuɗi din. Duk da shi kansa aje kuɗi din akwai mushkila a cikin, inda suna amfani da shi domin su ba ma wani bashi da ruwa, in ka taimaka musu akan saban Allah. To amma bisa halin larura, saboda yadda shari'a ta zo da cewa wajibi ne a kiyaye dukiya, kiyaye dukiya daga cikin daruriyatul khams, dole ne a kiyaye kuɗi din. To amma bai kamata a ketare shi sama da yanda shari'a ta ba da dama ba. Wannan yana tambayar menene alaƙar kalmar infaq wal nifaq, wannan alaƙar infaq da annifaq. Al infaq al ikhraj kenan, fita. Annifaq kuma shi ma asalinsa daga asalin maddani, abinda yasa aka kirawo nifaq saboda munafiki yana barma kansa wata hanya da zai fice, zai bayyana ramunsa, kamar yadda kurege yake yi, ya bayyana ramun da yake shiga, abin da ya bayyana kenan na imani. Sannan ya je ya koye wani rami can wanda zai fita, abin da ya koye kenan na munafunci, wanda ta nan ne yake fita. Shi yasa aka kirawo wannan ramun na kurege annasiqa, wannan shi ne alaƙar Allah ta'ala. Wannan yana tambayar wai shugabanni masu son mulki suna yin kisan kai saboda su yi mulki, yaya matsayin imaninsu? To alhamdulillah da Allah ya mana afuwa, wanda Allah ya masa afuwa, wato mutane iri biyu ne, akwai wanda aka fitine shi, akwai wanda aka yi masa afuwa. In Allah ya fitine ka, in Allah ya maka afuwa, ka gode ma Allah ala lafiya. Wanda bi yake wannan hakika yana abin nan, Allah madaukakin sarki ya wa'idin da yayi narkon azaba da yayi akan wanda ya kashe rai da gangan ba koyayi bane akan mu, wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da abubuwa miyagu wanda ya haɗa da fushin Allah da la'anar Allah da kuma azaba wanda yake mai girma, wata abu ne wanda yake sananne. Malam di cara solo kok. So, yawa sai wannan da yake cewa fadin Allah maɗaukakin sarki, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. To ban san abin da yake nufi ba, yana nufin ma'anarta. Ma'anar ayar ne yake nufi, bai bayyana tambayar ba, kawai ya kawo ayar ya ce faɗin Allah maɗaukakin sarki. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Mu ɗan saurara kaɗan, Malam Abdullahi Pakistan zai zubar da Abdullahi Pakistan zai zo da mana bayani.
shi ke da shi.